Makonni bayan bada umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na kafa kwamitocin binciken kuntatawa al'umma da jami'an 'yan sandan sa suka yi daya daga cikin bukatun da matasan da suka gudanar da zanga-zangar neman soke wannan runduna suka gabatar. 'Yan Najeriya da dama suna bayyana tsare-tsaren bayyana gaban kwamitin domin gudun karkilu ta jawo bau. Binciken da sashen Hausa ya gudanar na nuni da cewa zuwa yanzu ba a kafa kwamitocin a waɗansu jihohi ba, yayin da a jihohin da aka kafa kwamitin mutane da dama suna shakkun ribar da za su yi idan suka bayyana gaban kwamitin, waɗansu kuma suna bayyana cewa suna iya sake fadawa cikin hadari ko kuma su rasa rayukansu a hannun waɗanda suka kuntata musu idan har suka bayyana gaban kwamitin, wanda zai buƙaci waɗannan jami'an tsaro su bayyana domin sauraron korafin da kuma kare kansu. A cikin hira da sashen Hausa ya yi da ɗan gwagwarmaya Ibrahim Garba Wala da aka fi sani da IG Wala, wanda ya jagoranci gangamin neman kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya a shekara ta 2012, ya bayyana cewa yana daga cikin waɗanda suke da wannan tunanin.
Mun ji daɗin irin hubasa da shi shugaban ƙasa ya ce a yi ƙoƙari duk mai ƙorafi ya zai kawo, amma akwai wani abu guda. Wani irin kariya ne za a ba wa 'yan ƙasa waɗanda za su tashi su je su tsaye ɗan sandan ƙauyenmu ya min kaza, ko kuma 'yan sassan wani sun min kaza? Wannan ina buƙatar 'yan jaridu ku jawo hankalin hukuma su sani.
Sai dai waɗansu sun rungumi wannan damar tare da bayyana a kotun, inda suka yi ido hudu da waɗanda suka gasa masa akuba bayan shekaru da cin zarafinsu. A zaman kwamitin da aka yi a babbar kotun tarayya da ke Maitama Abuja, wanda ya fara cikakken zama makon farko tun bayan kafa shi, waɗanda suka bayyana gaban kwamitin sun haɗa da waɗanda jami'an sa suka kashe danginsu da waɗanda aka yi amfani da ƙarfin kaki aka ƙwace musu ƙaddarori, da waɗanda aka kulle aka kuma gasa musu akuba, da waɗanda aka naƙasa da harbin bindiga da dai sauran ayyukan cin zarafin bil'adama. Chris Richard, wani ɗan jarida da ke da ƙwarewa a fannin rubuta rahotannin aikata miyagun laifuka, ya samu kansa a cikin wannan yanayi lokacin da jami'an SAS suka ɗirka wa 'yarsu bindiga a bayan har sau biyu suka naƙasa ta. Ya kuma bayyana wa muryar Amurka yadda lamarin ya faru. Wannan wani lamari ne da ya shafi wata ɗaliban makarantar sakandare Wuce, wadda harsashen harbin kan mai uwa da wabi da 'yan sanda suka yi ya shafe ta. 'Yan sandan da suka harbe ta sun ce wai suna bin 'yan shiya ne da ke kan hanyarsu daga Bega zuwa cikin gari, inda za su je su tada hankali. Yarinyar kuma tana fitowa ne daga unguwar Wuce a daidai wani gidan cin abinci da ake kira Green Plate da ke kusa da inda motocin sufuri ke ɗaukar fasinja a Wuce. Sai kawai ta ja an ɗirka mata harsashi a bayanta har sau biyu, nan da nan ta faɗi. Lauyan ɗaya daga cikin waɗanda suka bayyana gaban kwamitin, wanda da ƙarfin yaji aka ƙwace masa fili, ya bayyana cewa babu alama za a yi wa mutumin adalci. Ya ce abin da ya sa ya fusata kenan, domin ɗan sandan ya san talƙarin rayi, babu wani batu da ke gaban kotu a halin yanzu. Ya san cewa menene zai sa a ƙwace fili da ake rigima a kai a riƙe takardu kana a ce mutanen su je kotu? Debora Yusuf, jami'ar wata ƙungiya mai zaman kanta ce da ake kira Danin Dai Foundation, da ke hankoran kare haƙƙoƙin bil'adama, wadda ta tattare da kayan aikinta na zamani domin naɗar cikakken bayanan zaman, ta kuma bayyana abin da ta lura da shi a wannan zama.
To tunda na fara zuwa wannan panel sitting, na gani panel din suna yakacin kokarinsu su gani inda za a samu justice for dukkan mutane da SAS da police sun abusing human rights nasu. Amma abin yana ja fiye da inda ya kamata, don respondents din mutane da ya kamata su zo su defend din kansu su ce a'a ba mu yi haka ba, ga haka ne mu yi, ba su a zuwa, wadansu sun zo wadansu ba za su zo ba. So abin yana jan case din hearing din inda bai kamata ba.
Balhabara Jeku Shagi, yana ɗaya daga cikin ma'aikata a wannan zaman sauraron bahasin, ya yi mana ƙarin haske dangane da zaman.
Ba za mu bari ki shigo kai tsaye ba, kamar sai tare ta wancan hanyar kin biyo, sunan ki yana cikin kwaklis da za a saurari ƙarin ki. Amma kai tsaye ki zo nan ki ce za ki faɗa abin da ke tafe da ke ba zai yiwu ba, dole sai kin bi ta hanyar kuma raki ɗin nan.
Alkali Adam Osun shine shugaban kwamitin bincike na jihar Benue ya bayyana abinda aikin kwamitin ya kunsa. Yace takamamman aikin mu shine mu gudanar da bincike kan sahihin hancin korafe-korafen da aka kawo gaban mu da nufin tabbatar da gaskiyar su mu kuma ba da shawara matakan da ya kamata a dauka da suka hada da biyan waɗanda aka cutar diya har da waɗanda zanga-zanga baya-bayan nan ta shafa da kuma neman hanyar shawo kan wannan matsalar a nan gaba. Ya bayyana cewa ba za su tsaya akan zanga-zanga ganin bayan rundunar ƴan sanda mai yaki da fashi da makamai SARS kadai ba, yayin da ya yaba wa matasan jihar Benue domin yin zaɓin zaman lafiya. Yace kawo yanzu sun samu korafe-korafe 38 kuma za a ci gaba da kawowa. Ya kuma ce za su ba da rahoto inda za su ba da shawarwari kan buƙatar yin daren bawul a aikin ƴan sanda. Yayin da kwamitin binciken da ke da zama a jihar Lagos ya ba da wa'adin zuwa 20 ga watan Disamba ga duk wanda yake da niyyar bayyana gaban kwamitin ya aiko da korafinsa, kwamitin babban birnin tarayya Abuja ya bayyana cewa za a ci gaba da zama har sai an saurari dukkan waɗanda suke da korafe-korafe. Shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci kwamitocin su miƙa rahotonsu cikin watanni 6. Kawo yanzu jihohi 26 ne da kuma babban birnin tarayya Abuja suka kafa kwamitocin daga cikin jihohi 36.
Waɗanda suka gabatar da ƙara a yau ɗin nan sun haɗa da wanda ya korafin ƙwace musu ƙaddara da wani mai hannu a cuniyoyi da kuma wanda ya kawo korafi sabili da gallaza musu azaba. A yau dai waɗanda suka gabatar da ƙararraki mutane guda 4 ne. Kuma kamar yadda muka samu bayani za a ci gaba da wannan zama har zuwa shekara ta 2021 daga kotun tarayya da ke zama a Maitama babban birnin tarayya Abuja. Alheri Grace Abdul.